ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa rayuwarmu ta iso wannan rana yau 11 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake daidai da 2 ga watan 4 shekara ta 2023 miladiya. Muna haduwa wannan majalisi na Masjid Ali bin Abi Talib, muna haduwa wannan majalisi na Masjid Ali bin Abi Talib dake gandun Wambai dan jin fassara na ma'anonin ayoyin Al-Qur'ani mai girma gurgudun hali cikin wannan tafsir na Raddul Azhani ila ma'ani Al-Qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka. Muna cikin suratul An'am. Jiya mun tsaya a aya ta 145 inda Allah subhanahu wata'ala yake ambata watan doka dan rushewa abinda mushrikan Larabawa suka tsayo a kayansa gabanin zuwan musulunci, inda suke halatta wani daga cikin nau'in amfanin gona, wani kuma sai su haramta, wani kuma daga cikin dabbobi, wasu daga cikin dabbobi su haramta, wasu daga cikin dabbobi su halatta ba tare da dalili a wajen Allah ba. To Allah ta'ala ya ambaci wannan shishigi ne da suka yi, ba mai ikon halattawa ko haramtawa in ba Allah subhanahu wata'ala ba. Hasali ma Allah ya umarni ga annabi a wannan aya akan ya faɗa musu, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu. Ka gaya musu ni ban samu wani abu wanda yake haramun da ya zamanto wanda ake mun wahayi wanda yake haramun ga wani wanda zai ci ba, wani abinci wanda wani mutum zai ci, babu abin da yake haramun sai aka ce illa an yakuna maitatan, sai aka ambaci wasu daga ciki. Nan ayar tana dada nuna mana kamar yadda malamai na tafsiri suke ƙarin bayani cewa wannan aya tana ƙara zamantowa dalili cewa asalin dukkan komai halal ne sai dai idan shari'a ce ta zo da haramta shi. Don haka komai da ka gani halal ne, amma in shari'a ce ta ce kaza haramun ne, tukun yake zamantowa haram. Da aka ce qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu, wato annabi bai samu wani abu wanda yake haramun da wani mai ci da zai ci ba, illa to kaga nan sai aka istithna'i wanda yake munqati'i, an katse in banda waɗansu. A nan an ambaci wasu, a wasu ayoyin an ambaci wasu, sannan a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam an ambaci wasu, saboda abinda yake haramun din shine kaɗan, abinda yake halal din shine mai yawa. Wanda shari'a ta ce haramun ne to sai zamanto haram, ma dama an samu nassi na Alkur'ani ko nassi na shari'a ta musulunci, ma'ana nassi na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, ko kuma wanda yake alqiyasu sahih, wanda imma ijma'i ko kuma alqiyasu sahih wanda malamai za su yi qiyasi akan wani hukunci wanda yake da goyen bayan nassi, to duka waɗannan su ma za su iya zamantowa haramun. Bai cin haka in har ba nassi ne yace kaza haram bane, to asalin komai halal ne. Wannan aya ta zo ne domin ta nuna masu waɗancan da suke halatta wani ko su haramta wani daga cikin nau'in dabbobi ko kuma nau'in amfanin gona cewa shishigi ne suka yi, babu wanda ya isa yin haka in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. To a nan ne muka tsaya, Allah madaukaki ya datar da mu. Malai ya ce wa ba'da an bayyana ta'ala ma harrama 'alal muslimina min al-luhumi wal hayawan, bayan da Allah madaukaki ya bayyana abin da ya haramta wa musulmai na nau'in nama da kuma dabbobi, a qafa 'alaihi ma harrama 'alal yahudi khassatan, sai kuma Allah ya ambaci abin da ya haramta wa Yahudawa su kadai. In an ce Yahud masu bin addinin At-Taura, to akwai abin da Allah ya haramta musu su kadai banda sauran jama'a. Daga baya kuma da musulunci ya zo, Allah subhanahu wata'ala ya kawo sabuwar doka ta Al-Qur'ani, duk wanda ya tamassuki da dokar da Allah ya kawo a cikin Al-Qur'ani ya musulunta cikin su, to yanzu wancan abin ya sauka gabaransa. to Allah ta'ala ya ambaci wadannan la ala man adahu min al-awwalin wal akhirin ba haramta wannan abun ga wadanda ba yahudawa ba imma daga cikin mutanen da suka zo gaba kafin su ko wadanda suka zo bayan su fa qala ta'ala sai Allah ya ce bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون
الله تعالى يجي وعلى الذين هادوا كما قولنا دسك توبا بأكي نفي الذين هادوا ana nufin wadanda Allah ya aika annabi Musa zuwa gare su da At-Taura bayan da Allah madaukaki ya halakar da Fir'auna ya kubutar da banu Isra'ila Allah ya musu umarni akan su tafi can Filistin su zauna a lokacin suna tafiya tare da annabi Musa sun yi tayin laifuffuka kuma na saba ma Allah saba ma annabi Musa da saba ma dokar Allah har lokacin da Allah ta'ala ya sanya musu wani hukunci cewa su kakkashe kawunan su aka sanya musu duhu a dalilin bautar dan marake wanda Samiri ya kaga musu to a wannan lokaci ne suke mika uzuri zuwa ga Allah bayan hukuncin ya tabbata suna cewa inna hudna ilaik ya Allah mu mun tuba zuwa gare ka to shine a lokacin sai ake ce da su yahud wato waɗanda suka tuba to shine wannan suna yafi su to Allah ta'ala ce wa alal ladina hadu kuma lalle ga wadannan da suka tuba harwamna kullu bi dhufrin mun haramta musu duk abin da yake da dagi wato ho malam yafruq asabi'ahu kal ibli shine abin da ba a tsaga masa yatsu ba duk wata dabba wanda ba a tsaga mata yatsu ba shine abin da ake nufi da kullu bi dhufrin kal ibli misali kamar raqumi raqumi ya shi bashi da yatsu ba tsaga masa yatsu ba kafafun nasu a hada suke ba su da yatsun sai suka zamanto kuma a cushe waje guda shi ba ko fato ba kuma ba a raba masa yatsun ba to irin wannan shine abin da ake nufi kamar yadda wasu malamai suka ambata wannan ami ko kuma jamana wato wal auzi wal batti ko kuma danya ko kuma agwagwa kaga duk su ma irin haka suke ga yatsun amma kuma yatsun ba a raba musu ba to sai Allah ya sanya musu yahudawa wannan doka aka ce an haramta musu cin irin waɗannan qala al-qutaybi al-qutaybi yake faɗa kamar yadda zuwa cikin tafsirul bagawi yace huwa kullu bi mikhlabin min at-tayr shine duk abin da yake da watan dagi daga cikin tsuntsaye ma'ana wanda bakin sa irin kaman yake da abu mai kaman kaho dagi ko cikin tsuntsaye misali kaman a ce shiruwa ko abin da ya kama da irin wannan duk masu irin wannan nau'in bakin to sai al-qutaybi yace shine abin da ake nufi bi makhlabin min at-tayr wa kullu dhi hafirin min ad-dawabi da kuma dabba wacce take da kofato dabba mai kofato shine abin da ake nufi anan dai al-muhim mu fahimci cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta musu wani nau'in abincin da da halal ne a gare su bambanci tsakanin su da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anan Allah yana inkari ma Quraishawa haramtawa da halaltawa da suka yi ba bisa hujja ba to sai aka ce a shari'ar da annabi ya zo da ita babu abin da yake haramun asali sai wanda Allah ya haramta komai halal ne amma in shari'a ta ce haramun ne to ya zan haram to sai aga duka abin da Allah ta'ala ya haramta wa al'umman musulmi a wannan shari'a ta musulunci an yi ne saboda maslahar su domin kare musu lafiyar su ne ko karewa wani abu wanda yake maslahar za ta koma zuwa gare su kaman alade da aka ce kada su ci saboda yana dauke da wadansu cututtuka shi jikin sa yana iya daukan cututtuka wanda shi ba zai cutar da shi ba amma duk wanda ya ci naman sa kuma zai iya cutar da shi kana kuma da aka hana mutane cin jini wanda yake zuba jini wanda yake gudana to shi ma akwai cutarwa ne a cikin sa to duka abin da Allah subhanahu wataala ya haramta ma musulmi to an haramta musu ne domin kare musu lafiyar su da kare musu nagartar su da wata maslaha kuma wanda za ta koma ne zuwa gare su amma su waɗannan yahudawa wannan haramta wanda Allah ta'ala ya musu yayi ne uqubatan alaihim wato Allah ya musu ne saboda horo saboda yawan sako da suke yi sai a ce to shikenan yanzu kaza da kuke ci da kaza da kuke ci sai a aiko doka daga Allah cewa to an haramta muku sai aka haramta musu to kaga su uquba ce ko ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما yanzu misali idan abin nan a ce bafulata ne yayin laifi sai kace ka haramta masa shan kunu a kunu dai misali a ce an haramta masa shan kunu ai kaga an mara hukuba ko ko ba haka ba wai misali ne na'am to yace wa kullu li hafiran min ad-dawabi da du kuma wanda yake mai kofato daga cikin dabbobi wasammal hafira zufra an ambaci kofato anan a matsayin farce alal isti'ara saboda wato aro ne aka yi isti'aran ne aka ambata wannan a bisa bayani da al-qutaybi yake na to sai Allah ya adafi yace wa minal baqar wal ghanami bayan wannan nau'in dabba da aka kawo sifa to sai aka ayyana kuma har idan aka ce daga cikin dabbobi ma shanu wa minal baqar daga cikin shanu wal ghanami da kuma kananan dabbobi tumakai da awakai haramna alaihim shuhumahuma su kuma sai aka haramta musu kitsan su sai iya cin namu amma banda kitse sai aka haramta musu kitsan shanu aka haramta musu kitsan tumakai da awakai shuhumahuma shine athrubu wato kitse kenan wanda yake mamayan jikin hanji wanda yake mamayan ba jikin hanji wanda yake mamayan jikin tumbi ashamul ladhi yughshi al-karshafa faqat wato kitsan da yake mamayewa jikin uwar hanji to wannan sai aka haramta musu in aka yanka da abin nan karamar dabba ko saniya in aka yanka ai zaka ga akwai babban kitse da ya rufe mata dukkan uwar hanjin nata baki daya to wannan sai aka haramta ai shi kan har ya dace shi ake yi ko sai adana ai kakidin sa to sai aka ce banda wannan ba za su ci ba an haramta musu wakila wasu malamai suka ce abin da ake nufi haramna alaihim shuhumahuma shahamul kulli dukkan wani nau'i ma na kitse da cikin dabba an haramta musu to waccan fasara ta farkon da ita ta farin jayi cewa kitsan da ya mamaye da ya rufe uwar hanji sai aka haramta musu shi illa ma hamala zuhuruhuma daga cikin kitsan da aka bar musu za su iya amfani da shi sai dai wanda gadan bayan dabbobin ya dauka misali kitsan da ya mannu a jikin gadan baya ai ma allaka biha minhu abin da ya kamfara da shi awil hawaya ko kuma kitsan da ya mamaye jikin hanji mun gane ko wanda ya mamaye jikin hanji ai akwai kitse kuma a jikin hanji bayan wanda ya lullube uwar hanjin baki daya da su tumbi da sauransu akwai kuma wanda yake jikin hanji kawai to wannan shine aka ce musu za su iya amfani da shi alhawaya shine al'am'a jam'u hawaya ko hawiya ko kuma jam'in hawiya aw makhtalata bi'azmin ko kuma kitsan da ya riga ya gwa matsa da jikin kashi ai kashi ma in an sassara za ga akwai nasan akwai kitse a jikin sa to irin wannan shine kawai aka bar musu amma asalin kitse da za a iya yaɗe shi wanda ya mamaye jikin uwar hanji sai Allah ya ce ya haramta musu na saniya da na tumaki da awakai to shine Allah ta'ala ya ce zalika jazainahum wannan mun sakan ya musu ne bihi da shi bi bagaihim saboda zaluncin su ai bi sababi zulmihim saboda zaluncin su bima sabaka fi suratin nisa'i kamar ayat da ya gabata a cikin suratin nisa da Allah ya ce fa bi zulmin min alladhina hadu حرمنا عليهم طيبات أحل لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا كما سبب الزالنشي ده يهودا واسكي الله يسمك حرم تامس ده وادك تكين دان أبن دا أكا حالة تامس ينسي الله يسمك حرم تامس ونندوكا أمس أقوبة هوروني دك الله ذلك جزيناهم ببقيهم الله يسمك ونمو مسساك مكوني أدلين الزالنشي سو ده سكي البقي أنا wato fita daga da'ar Allah yin bore a annabawa yin fito na fito da dokar Allah kangarewa a shari'ar da Allah ya lazumtar musu su bi to Allah subhanahu wataala sai musu wannan horo tun anan duniya da Allah ta'ala kuma yace watan ila an qala fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin hazwa karshe zalika jazainahum bi bagaihim wannan mun musu sakamako ne a dalilin zaluncin su to ka san su yahudawa ba a sanya musu doka kuma su bulayi dole sai sun samu wani abu haka nan a cikin al'umma ma zaka samu wadanda ba sa tsayawa akan doka sai sun yi mata kwaskwarima duk wanda baya rungumar doka ya rungumi dokar Allah kawai sau da kafa ya bita sai ya mata wani kanikanci to ya bi ta farki na irin yahudawa su ne farkon suke yin irin wannan hadisi ya tabbata da wato a cikin Bukhari an samu daga Jabir dan Abdullah yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu amal fathi naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekarar da aka yi fathu makka shekara ta 8 kenan bayan hijira yace yaji annabi na cewa inna Allah wa rasuluhu harama bai'al khamr wal maytati wal khinzir wal asnam Allah madaukaki ya haramta sayar da giya ya haramta sayar da mushe ya haramta sayar da alade ya haramta sayar da gumaka Jabir ya ce yaji annabi ya faɗa haka faqila sai wasu suka tambayi annabi aka ce ya rasulullahi ya manzon Allah ara'aita shuhumal maita to ya kake gani kuma kitsan mushe shi din mu sayar ba mu sayar da mushen ba amma mun sayar da kitsan mushe suka ce fa innaha yudhanu biha aljuludu wa yutla biha as-sufunu wa yastasbihu biha an-nas domin kitsan idan dabba ta mutu sukan cire kitsan ta in an cire kitsan kana kuma suna amfani da shi ana samun fata sai a goga bayan an je mai fata sai a goga mata wannan kitsan mushen yana sayawa ta yi laushi sannan kuma suna amfani da shi wajen yin gogawa a jikin jirgin ruwa shi ma sai a samu kitsan mushen kakidin sa sai ai na gogawa a jikin jirgin ruwa ai zai hana ruwa shiga koda akwai kananan kofofi a jikin icen ruwa ba zai ratsa ba sannan kuma wai tasbihu bihan nas yace ko mutane suna yin cinno da ita na fitila akan narka sai a sanya a fitila a ci balbal ko suna yi to a iya sayarwa saboda haka faqala sai annabi ya ce la ba za a sayar ba tunda ya zama mushe 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 ne ba za a sayar ba haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallama thumma qala jabir dan abdullahi ya ce sannan sai annabi ya ce qatalallahu alyahuda Allah ya tsine mai yahudawa إن الله لما حرم عليهم شهومهما جملوه يا عند الله سبحانه وتعالى يا حرم تامس كيف أن دبودي يче كسيتي ساتشنامن يدزو أوانا آية ساتشنامن أما كيف إكان أن حرم تامس تسيس كتشنج أما سالو سيس ساموش سيس نركد شي سجارشي أي أن حرم تامس تشنس نيكو thumma ba'uhu sai kuma su sai da shi wa akalu samanahu sai su ci kudin an ki cin birin kenan an sha roman sa to yahudawa suna yin haka to kaga wannan yana nuna karkacewa ne don haka shari'ar Allah idan Allah ya ce kaza to kar a mata kuskurima karkai kuskurima a shari'ar Allah duk lokacin da mutum yace zai kanikanci a shari'ar Allah to ya bi ta farki irin na yahudawa Allah ubangiji ya tsare mu daga jikin mushe don kada wani ya fahimci wannan hadisin Jabir dan Abdullah da aka ce an haramta sai da kitsan mushe to kada mutum ya fahimci cewa kome ne a jikin mushe ba a istimalin sa a'a akwai abin da ya halatta za iya amfani da shi ko da shari'ar tamu da aka haramta mana cin mushe za a iya cirewa dabba ma'ana za a iya cirewa fata yadda yazo a cikin hadisin Maimuna bintul Harith matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma wasu riwayoyi ma wanda suka zo daga wasu sahabban ba ita ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna halaccin akuya kamar na ita Maimuna akuyar ta ce ta mutu sai aka ja akuyar annabi ya ga da gidansa ana jan mushin akuya za a kai bola sai annabi ya ce a me ya faru sai aka ce a manzon Allah ai mutuwa ta yi sai annabi ya ce to me ku riki me zai hana ku riki fatar tata ku yi amfani da shi sai ka ce a manzon Allah mushe ne fa sai ya ce eh ai idan kuka sanya da magaraya da ruwa ai zai abin nan dinta saboda ai da shi ake yin jima ko ma'ana ana nufi idan an je mai fatar ta tsarkaka mun gane yanzu misali akuya ce akuya sai ta zama mushe ko rago katon rago sai zama mushe namansa ya zama haram to sai a zauna sai a fiye sai a ɗauki fatar ya ɗau fatar sai a je mai ta za a iya amfani da ita ko a yi salka a dinga zuba ruwa ko in ka ga dama kai guzun sallah ma duk ya halatta dan ya riga ya tsarkaka mun gane ko ya zama mai tsarki to Allah ya dace da mu to nan da Allah madaukaki ya ambata yace zalika jazainahum bi baghihim wannan mun musu sakamako ne su yahudawa saboda zaluncin su ketar dokar Allah bale yace fa kanu kullu martakabu ma'asiyatan min al-ma'asi yahudawa suka kasance duk lokacin da suka aikata wani sabo uqibu bi tahrimi shay'i mimma uhilla lahum sai a musu horo Allah ta'ala sai musu uquba wato wajen haramta musu wani abin da ya halatta musu ada in suka sabo a Allah suka saba ma annabawan su sai Allah ya aiko ya haramta musu wani abu daga cikin abin da aka halatta musu sai a musu horo da manna وهم ينكرون ذلك سوكم سيس دنجا مساوا ويدعون أنها لم تزل محرمة على الأمم قبلهم واتو إذن الأمم إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمب تامس جوا أي ألا يامس هوروني دنجنا دا كذا دا كذا شيسا أك حرم تامس كذا دا كذا سيس مسا إيجا مبدا موانا أبن دكو جيا حرم تباما چلنا تنكا فنزوان النبي موسى ما داما أن حرم تا وان لوكا چما سيسي دا أواجه وحرم تنزامنا النبي إبراهيم ني kaga sai su nuna cewa ba an musu uquba ne saboda laifin su ba wayadda'una annaha lam tazal muharramatan 'ala al-umami qablahum fakadhabahum Allah bihadha sai Allah ya karyata su wa hadhara al-muslimina an yaqtadu bihi fi irtikab al-munhiyat sai Allah ya kashe di ga musulmai kada fa su koyi da yahudawa wajen aikata abin da aka hana su fa innahu yaslubu an-ni'ma domin aikata laifi yana salubarwa mutum ni'imar da Allah ta'ala ya bashi eh ni'ima ba laifi yana salubar da ni'ima wallahi laifi yana salubar da ni'ima idan Allah ya bawa mutum ni'ima ta mulki laifi yakan sa a kwace masa ko kuma ya kasa jin dadin mulkin ai shi ma wani horo ne ko kuma mutum yana da dukiya yana saba ma Allah sai Allah ya sanya masa fitina a cikin dukiyar tasa ko kuma Allah ya salubar masa albarkar dukiya ko kuma Allah ya kwace dukiyar duk wannan laifi yana sabbaba irin wannan ko a bashi fitananniyar mata wanda za ta hana shi sakat ba zai iya jin dadin dukiyar ba ko a bashi fitanannan da ya rasa yadda zai sa kansa da wannan dan duk wannan shi ma hukuba ce horo ne ga dadi amma rasa wajen ci saboda an hada da wata jaraba ta rayuwa to duk Allah ta'ala ya iya yi wa mutane horo ta nau'o'in da ba sa zato shi yasa kace inna akhadha rabbika la shadid إيه. توحذر المسلمين أن يقتدوا به في ارتكاب المنهيات فإنه يسلم النعمة الله تعالى يجي وإنا لصادقون كما للموا ما سقسكياني في أخبارنا ومواعيدنا تكين أبن دمك لا برتا نهو رند أكيم يهودا ودليل سابون الله الله يسالو والمسلمين دوكما وعدين دا الله يجي ودوان دي ساب أمسا ba zai kyale shi ba zai kama shi sai dai in ya koma zuwa ga Allah neman mafaka Allah ya ba mu ikon gyarawa wa aqaba alayhi wa qala sai Allah ya ta'qibi akan wannan batu shine Allah ya ce
fa in kazzabuka fa qur rabbukum dhu rahmatin wasi'ah ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين
فإن كذبوك الله يجي إذن سكا كريتاك فيما جئت به تكن أبين دا كزو دا شي نبيان شريع المسلين شي الشريعة الغرواء من حسكك ومتنحن إن سكا كريتاك فقول توكتي مسو ربكم ذو رحمة واسعة ubangijinku ma'abuci rahama ne kuma yalwatacciya ku dubo wani usulubi na ubangiji cewa aka ce fa in kadzabuka ba cewa aka ce fa in sadaquka ba ba in sun gaskata ka ba a fa in kadzabuka idan suka nasabta ƙarya gare ka suka ce abinda ka zo da shi ba gaskiya bane to fa kun sai ka ce musu ربكم ذو رحمة واسعة وبنجيكم أبو تشين رحمة تشين ميلوا كاكسي الله تلا تامسكم رحمة دوما أنو ناموس دك كان غيري ومتو دل لي فند متو يا أي كتا إذا في يبس كنتو وبنجي تعالى دنيما غافر الله زي غافر تامسا إذا الله بايا إن غافر غباوا كيس إيه سي إذن ياتا الله قد حكي واني سو دا الله cikin adalcinsa da hikimarsa baya sarayarwa wani haƙƙinsa har sai wannan ya sarayar da haƙƙinsa ya yadda kamar a ce wani ya ci dukiyar wani kuma sai ya je roki Allah ya ce Allah ka yafe min eh Allah zai iya yafe masa in ya sami afwa daga wajen wanda ya cutar ko kuma ya maida masa haƙƙinsa to shine Allah ta'ala ce fa qul ka ya mus rabbukum zu rahmatin wasi'a kamar yadda a wani go Allah ta'ala ya ce wa inna rabbaka la dhu maghfiratin lin nasi ala zulmihim wa inna rabbaka la shadidul iqab kasan kaman abin na me ake cewa ne bera ko bera shi ne ake ce yana ciza yana hurawa ko ya ciza ya hura ya ciza ya hura to usulubi yakan zo a cikin alqur'ani da irin wannan salon sai a tallata wa mutum rahama kuma a masa kashedi kuma da azaba a nan take kaga a wata ayar Allah ya ce wa inna rabbaka la dhu maghfiratin lin nasi ala zulmihim lalle ubangijinka ma'abucin gafara ne ga mutane a bisa duk zaluncin da suka yi kuma sai aka biye da cewa wa inna rabbaka la shadidul iqab kuma lalle fa ubangijinka mai tsananin ukuba ne yana tsananin horo kaga sai aka soma taqdimin me aka so ma gabatar da rahama saboda Allah ta'ala ya ce inna rahmati galabat intiqami cikin wani hadithul qudsi da annabi ambata daga ubangijinsa Allah yana cewa rahamata tarin jayi horo na to she yasa ake so ma gabatar da rahama nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim haka Allah ya fada cikin hijr ka bada labarin gabayina anni ana al-ghafurur rahim lalle ni ne mai gafaran nan mai rahaman nan wa anna azabi kuma har ido ka ba su labari cewa fa azaba ta fa huwal azabul alim fa ita ce fa azaban nan mai tsananin radadi da babu irinta kaga an ciza an hura to shine nan Allah ya tallata musu duk da karaita annabi da suka yi ba a dai bai tsammanin imanin su ba fa qul kaga ya musu rabbukum zu rahmatin wasi'a ubangijin kuma abuci rahama ne mai yalwa haythu lam yu'ajilukum bil 'uquba yana daga cikin rahamaniya ta ubangiji ga wanda suka saba masa tun anan duniya ya ki musu horo nan take ikramatu ibn abi jahl sai yake fashewa da kuka wata ran sai yake ambata ma su Khalid ibn al-Walid yana cewa ubangiji yana san su da rahama ya tuna lokacin da ake fathu makka yana daga cikin waɗanda suka fito suka tare rundunar annabi alhali lokacin su yan tsirari ne ba su taka kira san kariya ba mutane ne da ba su wuce mutum 30 ba ga runduna ta annabi sallallahu alaihi wasallama runduna sama da mutum abin nan wajen mutum 8000 suka taho to ya mutum 30 za su yi musu wani abu to a lokacin da suka fuskanci su Khalid ibn al-Walid Khalid bai kula su ba to shine ya fashe da kuka bayan zamani ma zamanin Umar ibn al-Khattab ne yake tuna wannan yana yace ubangijin su yana son sa da rahama yace a wannan lokaci inda a ce wannan runduna ta su Khalid ta iyo kansu da an kashe su a kafirci sun shiga wuta amma Allah ta'ala sai jinkirta musu saboda yana nufin sa da rahama yace yanzu ga su ne su cikin musulunci suke yin yaki dan kare addinin Allah sai sa kuka saboda godiya ga Allah ga wannan rahama ai ba babbar musiba ga mutun ya mutu yana kafirci ba babbar musiba ga mutun yana sakon Allah dumudumu ya mutu a ciki bai tuba ba ba babbar musiba mutun ya ci haƙoƙin al'umma ya mutu da lauto a wuyansa wannan yana daga cikin musiba amma a bawa mutun dama ba a masa uquba nan take ba har ya samu damar yin tuba ga Allah subhanahu wataala ya sulhunta tsakaninsa da mahaliccinsa to alhaqiqa wannan ya fada karkashin rahmaniya ta ubangiji shi yasa Allah yake cewa walau ya'jilu Allah lin-nasi sharra isti'jalahum bil khair laqudiya ilayhim ajaluhum inda Allah yana yi wa mutane gaugawa irin gaggawan sharri yadda za a musu gaggawan alheri Allah ta'ala yace da fa an gama da su mutane ne zaka ga za su yi addu'a yadda suke addu'an alkhairi haka suke addu'an sharri wa yad'u al-insanu bis-sharri isti'jalahum bil-khair ko du'a'uhum bil-khair wa kana al-insanu ajula can a Isra'il dan adam yakan dage wajen addu'a sharri makansa da al'umma irin yadda ya kamata yi addu'an alkhairi wani idan ran sai ya baci ma sai ka je yayi mummunar addu'a ga kowa ma yace Allah ya kawo masifa ma Allah ma ya kawo kaza duk kowa ma ya kaza to da Allah yana karban irin wannan addu'a nan take adam mutane sun shiga uku da bai rufe bakin sa ma wani malaika ya gobe ran sa ya fice ko ko ba haka bane amma sai ga mutun yace irin wannan addu'a sai Allah ya kyale shi in bai sai abu kuma sai abin takunkumi ya tsaya kan sa shine mugun addu'a wasu suna addu'a alheri su sai Allah ya sadar da su da alheri shi kuma kwaran kwatsar da ya nema ta fado wa al'umma ba ta fado ba sai dai dinga goga mata talauci da wahala ya rasa yadda zai sa kansa kaga abun ya tsaya a kansa kenan shi da to kullu ana so mutum ya dinga addu'a alheri Allah ta'ala ya ce fa in kadzabuka idan sun karyata ka fa qur rabbukum bi rahmatin wasi'a to ka gaya musu ubangijinku ma'abucin rahama ne yalwatacciya wala yuraddu ba'suhu kuma lokacin da ya nufin kama mutum fa ko kama al'umma ya azabtar da su la yuraddu ba'suhu ba wanda ya isa ya maida azabar Allah in dai azabar Allah ta zo ba mai iya tsare ta idza jaa idan hatta zo anil qaumil mujrimina gabarin mutane masu laifi malai ce fihi wadu'u zahir wadu'u al-mudmar nan an sanya zahirin taken su a gurbin da lamirin za iya sawa ai asali za iya cewa la yuraddu ba'suhu ankum amma sai aka ce anil qaumil mujrimin domin a nuna cewa ƙaryata manzannin Allah da ƙaryata nassi babu laifin da ya kai shi Allah ya tsare mu walamma lazimatil mushrikina alhujjatu ayayin da hujja ta lazimci mushrikai wata yaqanu butlana ma kanu alaihi min ash-shirki yanzu sun samu tabbacin cewa abinda suke yi na shirkan nan halattawa da haramtawa ba da dokar Allah ba ko ƙaryata manzanni abu ne wanda yake ba daidai ba wata harimi ma lam yuharrimhu Allah da kuma haramta abinda Allah bai haramta nan ba da aka tabbatar musu hujja yadda ba za su iya yin musu ba akhbara Allah anhum bima sayqulunahu inada to sai Allah ya bada labari game da su abinda watakila za su iya fada saboda kangarewa shi wanda yake kin gaskiya ko an gaya masa hujja ya rasa abinda zai fada to sai kulloto wata kusurwar yayi wani furucin daban fa qala sai Allah ya ce
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون
سيقول الذين أشركوا وأن سكا سكين شركا ذا سركا تشيوا لو شاء الله ما أشركنا تو أي إن الله يسودا بمن شركا با ذا سيئة فتحك وتو أي الله نين فيس دين شركا أي شيء ساسكا inda Allah bai so ba za su yi ba kaga maganar gaskiya ne ta wani bangaren maganar ƙarya ce kuma ta wani bangaren haka ne ko wala abauna haka nan ubanninmu ma da ba su yi shirka ba wala haramna min shay'in kuma da muhabba ba mu haramta komai ba dabbobin da suka haramta din nan suka ce wannan na gumaka ne don haka ba haramun ne a ci naman su wai da ba su yi ba inda Allah ya so don haka suna nufin فإشراكنا وتحريمنا بمشيئته شركة da suke yi da haramtawa ababin da Allah ya halatta da suke yi duk sun yi ne da mashi'ar Ubangiji fa huwa rabin bihi kuma wai Allah ya yarda da haka ai mun yi bayani akan wannan mas'ala ko akwai mashi'a tukhaliful irada kuma mashi'a tana iya zama tukhalifur rida mashi'a tukhalifur rida e mashi'ar ubangiji tana saba mai yardarsa Allah ta'ala karkashin mashi'ar sa ce fil kaun da ya tsara fil azal cewa waɗansu za su yi musulunci wasu kuma za su yi kafirci wasu za su yarda da dokar su wasu za su karyata dama ya halicci wasu dan wuta ne kawai to amma sai ambata wa bayinsa kuma yace wala yarda bi ibadihi al-kufra Allah bai yarda ma bayinsa su kafirce bai yarda ba wato kenan sai kafirce zai musu horo dan bai yarda da kafircin ba to kaga nan rida tukhalifu al-mada tukhalifu al-mashi'a to kaga wannan magana da suka faɗa da suka ce fa ishrakuna wa tahrimuna bi mashi'atihi in an koma kenan qada'ul kauni fa huwa radin bihi to nan kuma ƙarya suke yi saboda Allah bai yarda bayansa su shirka ba to Allah ta'ala ya ce kazalika ai kaman wancan kama kadzaba haula'i kaman yadda waɗannan suka ƙaryata kadzaba allazina min qablihim haka ne waɗanda sun ka zo a gabaninsu su ma suka ƙaryata rusulahum manzanninsu hatta zaqu ba'sana sai da suka dandana azabar mutukunna sai da Allah ya dandana musu azaba wasu suka shiga ko banu Isra'ila da aka halakar da Fir'auna suka dinga yin kafirci sai da Allah ya dinga dandana musu azaba suke shiga taitayinsu haka kuma suka ɗabi'antu har aka daina aiko musu manzanni sai an dandana musu azaba an dandana musu azaba sai su shiga saiti sai kuma sake komawa to haka nan Allah ta'ala ya ambata kadzaba allazina min qablihim waɗanda sun ka zo a gabaninsu suka ƙaryata manzanninsu hatta zaƙo ba a sana har suka ɗanɗana azabar ƙulto ka gaya musu hal indakum min ilmin shin a wajenku kan akwai wani ilimi na bi anna Allah radin bi zalika cewa Allah ya yarda da shirkar da suke yi abinda suke yi na shirka Allah ya yarda da shi in suna da wani ilimi daga Allah su faɗa fa tukhrijuhu lana to ku fidda shi gare mu ai abin da aka koya wa annabi kenan wajen mujadala da ahlul kitab duk lokacin da annabi zai yi magana da yahudu ko ya magana da nasara sai Allah ya koya masa wani salo idan ya faɗa abu na dokar Allah su suka inkari sai ya ce hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku zo da dalilin ku mai idan gaskiya kuke yi ko da a tauran ne ku zo wani kuma kai tsaye haka aka faɗa fatlu ma fa'tu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin ku zo da tauran mana ku karanta ta ga abin da kuke faɗa in gaskiya ne cewa a tauraki ku kawo to kaga haka dialogue yake tsakanin waɗanda musulmi da kuma wanda suke ahlul kitabai duk lokacin da zaka yi magana da ahlul kitabi ko misali a ce zaka yi magana da kirista a kayan abin nan addini to karka yadda kai har sai ka san menene ke kunshi a cikin Bible din nasu. Inda a ce kaga manzon Allah da ilimin Allah ne aka ce masa fa'tu bit tawrati, ku zo da tauran mana fatluha, ku karanta ta. Kuma annabi ya taba cewa su kawo at-tawra a kayan mas'alar rajum da suka Musa, yace ku kawo at-tawra, aka kawo, yace to ku karanta. Kuma Allah ya karanta su a lokacin akwai Abdullahi ibn Salam makarancin at-tawra ne yana zaune, sun boye gaskiyar shi dauki hannunka, aka dauke sai ga ayatul rajim, kuma su suka kawo kansu. Wai tsammani suke ka san yan coge ne? Wallahi dabi'ar yahudawa ta yi intisharin cikin jama'a. Yanzu mu ci kaman misali yawo na neman fatawa din nan, a je wajen wannan a yi fatawa, a sake zuwa wajen wani ma a sake same fatawa, a sake zuwa wajen wani shi ma a sake irin wannan fatawar. Wallahi dabi'a ce ta kin gaskiya, domin su yahudawan kaga a cikin at-taura ne aka ce duk wanda suke ma'aurata suka yi zina jefe su za a yi. To ba sa son a yi wannan hukuncin, sai suka ce to kun ga wancan annabin da ya zo shi ba fa yadda suka yi da shi ba, amma wai kawai suna neman rangwame ne. Sai ka ce mu je wajen sa mana mu tambaye shi me doka, menene abin da aka sanya na hukuncin wanda suka yi zina? Wai su tunanin su za a sa rangwame a gun annabi? Kuma annabi shi bai san me suka tsara ba, bai san abin da suke plotting ba, har sai da suka zo wajen su sai annabi sallallahu alaihi kuma sai ce to ina kuna da littafi. Sai suka ce menene hukuncin wannan a cikin littafin ku? Ai da mu Allah ta'ala ya bashi wannan dama cikin suratul maida ko an bashi dama, wa anhukum bainahum bima anzalallah fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum, an bashi dama ko ka musu hukunci ko kuma ka kauda kai, ko ka musu hukunci da shari'ar Allah ko ka musu hukunci da shari'ar su, duk an bada wannan dama. Annabi ya ce to ku kawo littafin, me aka faɗa a cikin littafin ku? Yake ce to sun san rajamu ne, wai sai suka yi ƙarya? A'a, su a cikin littafin su idan aka yi zinan cewa ake cewa abinda aka faɗa yin doka, a zo kawai a tozarta mutane a ciki a ce mutanen banza, ana ɗan tsitsile su a ɗan mammake su ya takalma a ɗan zungure su, in an so kuma a ɗan ɗaure su haka a kurkukun ɗan wani lokaci, wai sai suka ce wannan doka? Sai annabi ya ce haka ne doka a cikin at-tawra? Aka ce to ku kawo at-tawra a karanta. Ban san abin zai kai wannan level din ba. Sai aka tawada at-tawra, sai da aka bude, sai annabi ya ce to ku karanta mana. Sai suka so mu karanta, wani ya danne wajen, sai ya karanta sama, sai ya karanta ƙasa. Abdullahi ibn Salam shi ko malamin at-tawra, sai ce to dauki hannun naka mana. Sai aka dauki hannun, sai ga ayatul rajimi, sai ce to wannan ayar fa karanta mana ita. Sai aka karanta gashi dokar da aka ambata a jefe su. Sai annabi ya ce to kun yadda da littafin ku? Ayi, suka ce sun yi, sun yi, sun ce ba su yadda ba, su da suke gadara da shi. Sai ce to abin da ke littafin ku shi za a muku hukunci da shi. Sai aka je aka jefe mutanen, kuma sai suka dinga fushi, suka tafi suna ta zagin annabi, kuma su suka kawo kansu. To kaga wato abin nan yasa na faɗi wannan kissa, yawo ne sun san gaskiyar a cikin at-taura, amma zuciyarsu bata gamsu su bi gaskiyar ba. Sun je wani waje suna tsammani za su samu wani abu wanda ya dace da san ransu, kuma sai aka maida su zuwa ga can. To don haka yawo da mutane suke yawan yi da fatawa din nan sun yi aiki na irin na Yahudawa, su je nan wajen su tambaya a ba su ansa, to ba su gamsu da wannan ba, sai sake zuwa wani gu su sake tambaya, da za su kewaye waje goma duk ana ba su ansa iri ɗaya wadda bata dace da zuciyarsu ba. Na sha ɗaya sai faɗa abin da ransa yake suwa, nan suke gamsuwa, nan za su tsaya. Allah ka shirar da mu. Ina ne muke? To shi ne Allah ya ce qul hin aqul hal indakum min ilmin, shin a wajenku akwai wani ilimi cewa Allah ya yarda da shirka da haramta waɗancan ababen da kuka yi ba tare da dalili ba? Hal indakum min ilmin, akwai wani ilimi a wajenku? Fatukhrijuhu lana, ku fidda mana shi. Ai la ilma indakum, ba ku da wani ilimi akan haka. Ilimi abinda Allah ya faɗa shi ne ilimi ko, da wanda saƙon Allah yake kunshe cikin shari'arsa. To don haka tunda ba su da hujja, Allah ya ce in tattabi'una illa dhanna, ba ku abin komai sai zato, wa in antum illa takhrusun, ko ba komai kuke bai ba sai kirkire ai tukhamminuna wa taquluna kadiban fihi kuna kaga batu ne kana kuna fadan ƙarya dangane da shi na'am
قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين
قل الله يجيك يا موسو إن لم تكن لكم حجة إن هرباكو دوت حجة تزاكو فلا فلله الحجة البالغة الله شينه كده حجة مي إسروا dokar Allah ya babu abin da yake ta gamsarwa attamma wacce take cikakkiya falau sha'a inda Allah ta'ala ya so hidayatukum ya shirar da ku la hadakum ajma'in da sai Allah ya shirar da ku gaba daya shirar ta Allah cin Allah yana nufi sai shirar da bawa wanda Allah ta'ala bai nufin shirar da shi ba to haka zai ta tahayyuri ba zai karbi musulunci ba in ya karbi musulunci to ba zai tsaya ya samu istiqama ba ya daidaita akan tafarki ba sai ta tahayyuri yabi can yabi can yabi ta can Allah ubangiji ka shirar da mu don haka fal munfi fil kharij hidayatul kulli abinda aka kore gaba dayan nan shine shiryar da jama'a gaba daya a shiryar da su gaba daya shine abinda aka kore walau sha falau sha'a la hadakum ajma'in da Allah ya so da shiryar da ku gaba daya su yahudawa ake fada to abinda Allah ya koda yana ba zai shirar da su gaba daya bane eh wa illa faqad hada ba'dahum ai Allah ya shirar da wani sashen su ko kamar Abdullahi ibn Salam da jama'ar sa babban malami ne a cikin yahudawa kabilan banu Isra'il lokacin da ya musulunta ya zo jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dama an san shi mai daraja ne yace wa annabi sallallahu alaihi wasallam mutanansa mutanen banza ne amma ka kira su ka tambaye su su yi shaida a kaina Abdullahi ibn Salam sai rakube a baya inda ba a ganin sa annabi ya aika yace yahudawa su zo so kamo hanya suka zo sai da suka zo daga nan banu Quraiza sune suke kusa da Madina sai da suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma za ta qulu fi ibn Salam me za ku faɗa dangane da Ibn Salam Abdullahi Ibn Salam yahudawa ne amma saboda dadewar da suka yi sunayensu ma irin na larabawa ne in banda kaɗan daga ciki a sai suka ce wannan ai shugabanmu ne sayyiduna bin sayyidina alimuna ibnu alimina ai shugabanmu ne dan shugabanmu kuma malaminmu ne dan malamai ne sun gaji daraja dama a gidansu tsatson annabi Harun sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ayya musulunta suka ce hasha lahu ayyasun Allah ya tsare shi da musulunta ai ba zai ta kuma sai ayyaushe kuma zai musulunta sai ibnu salam ya fito sai so gan shi kuma ya bayyana wajensu dama yana rakube sai jaddada kalmar shahada a gaban su dan su san cewa ya musulunta sai suka tashi kuma suna zaginsa suna cewa safihun bin sufaha ai dama wawa ne dan wawaye yanzu suka bada shaida mai kyau a kansa yanzu kuma sun munana shi to kaga gaya sare kenan to shine nan Allah ta'ala ya ce falau sha'a ai inda Allah ya so shirar da su la hadakum ajma'in da sai shirar da ku gaba daya shi yasa nan malai ya ce fal munfi fil kharij hidayatul kulli abinda aka kore din nan shine shiryar da gaba ɗayan su Allah bai alƙawarin zai shiryar da su gaba ɗaya ba amma sashen su ai sun musulunta an samu wanda suke sun musulunta tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin yahudawa din ballantana kuma nasara na'am
qul halumma shuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allah harrama hadha fa'in shahidu fala tashhad ma'ahum ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون
قل كجيا موسى هلوم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا بعدك يا ليسوا كوكاومنا أي أحضروا كحلرتو شهداءكم شهيدونكم الذين يشهدون وان دراسي مكو شهيدا أن الله حرم هذا شو الله يحرم تعبين دكوك شيء حرام الدنيا أكو أنزين إذا أنا مناقشة على أمر الديني ده دليلي وني يفتح سيتشكا ودليلك هو بقى كمان سيتشكا هو كتشرك ينزل أني كان ديزوشي قانم بايا ينأجى كوكران تلتا وتأكيد سا ديته هو ديتا ينا موسى أنت النبي صلى الله عليه وسلم أكنو أفكايشي mutanen kogo ko kaga da ya tabbace kolin sa ya tabbace kolin sa ai da karshe da gwamnati ta hada shi da maluma daga bangarori ko akwai bangaren salafiya akwai bangaren izala akwai bangaren qadiriyya akwai bangaren tijaniya wakilai guda hudu bayan ya gama bankama ya gama bankama sai aka kawo masa dalibai malaman ba su zo ba suka turo almajiran su da suka zo ai cewa suka ce kawo dalilin sa ko duk abin da yake fada cewa yana ga kaman yana karewa janibin manzo ne to ya kawo dalilin sa duk maganganun da ya claiming a tana cikin littattafa la tu'addu wa la tuhsa ga suna ya cika labaransu daban kama dai kala kala da yake kawo dalili abin sai gagara eh to haka dama shi musulunci ya gada ku kawo dalili duk inda aka inkari sai a ce to kawo dalili to shine nan su ma Yahudawan da suke inkari ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakonnin da yazo da shi ko kuma su mushrikai da suke inkari na shari'ar Allah da tazo ta rushe wadancan al'adun su da suka ambata na haramta wani abu da halalta wani abu ba tare da dalili wajen Allah ba to shine Allah ta'ala yace kul ka ga ya musu halumma shuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allah harrama hadha ku kawo mana ku halarto da shaidunku wadanda zasu bada shaida cewa Allah subhanahu wataala ya haramta wannan allazi haramtumuhu wanda kuka haramta dinnan fa in shahidu koda ku a wasu shaidu sun zo sun bada shaida ta ƙarya fala tashhad ma'ahum to kai karkai shaida tare da su kaga an wannan za a iya fahimtan wani ka'ida kuma har ila ko wata koyarwa ta addini wato shaidan mai shaida ba ita take tabbatar da gaskiya ba gaskiya ita cin gashin kanta take shaidan mai shaida tana karfafan gaskiya ne mun fahimta ba a fahimci kalaman nan ba shaidan mai shaida ba ita ce umda da take tabbatar da gaskiyar abin da aka faɗa ba saboda sau da yawa za a iya zuwa a yi shaida ta ƙarya don haka mai ƙarya idan ya zo shi ya yi shaida ko da a gaban alkali ne alkali zai yi amfani da abin da ya bayyana a gabansa ya yanke hukunci amma kuma hukuncin ba za a rubi min ɗinsa a wajen Ubangiji shi yasa manzon Allah da kansa sallallahu alaihi wasallam ya ambata yana kashedi ga mutane yace ku sani kuna kawo wa ƙara wajena kuma wala Allah ahadukum alhana bi hujjatihi min al-akhir aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wani zai iya zamantowa yafi dan uwansa zakin baki yafi iya fayyace hujja alhali kuma ba shine da gaskiya ba ni kuma bisa bayanin da ka san wani zaka ga shine da gaskiya amma ba zai iya fayyace bayani ba wani kuma shine ba shi da gaskiya amma in yazo ya tsara zance sai ka ji ta kamar ruwan zuma eh to nan da nan sai aga kamar shine da gaskiya to annabi ya ce haka fa tana faruwa ni kuma abin da aka bayyana mutun da ba a yi masa wahayi ba yayi hukunci na bisa abin da ya bayyana masa a matsayin sa na mutum sai ya bada gaskiya ga wanda yafi zakin baki alhali ba shi da shi ba annabi ya ce to ku sani duk wanda irin haka ta faru fa to magana ta baci tace final ba in dai har yayi zo shi yayi rashin gaskiya yayi zakin baki aka yanko haƙƙin wani aka bashi to sani na ciyar da shi wuta ne ta jahannama to shi zan yi wancan kalamin yanzu an fahimci kalamin na ko shaidan mai shaida ba ita take tabbatar da gaskiya ba wato gaskiya cin gashin kanta take yi ita shaidan mai shaida tana karfafan gaskiya ne idan an bada shaida akan gaskiya sai aka yi hukunci akan haka to shi wannan ya karfafa gaskiyar ne in kuma aka bada shaida akan ƙarya kuma aka bada gaskiya a wancan alhali ƙarya ne a bisa shaidar da aka bayar to fa abin bai zan final ba kamar yanzu ne misali kamar a ce abin nan sai a sai a je kotu ana rigima a tsakanin akan wani abu mallaka shikenan hujjar da ta bayyana ko ma hujja ta bayyana ko bata bayyana ba sai a ce alƙali ya mallaka masa alƙali ya riga yanke hukunci ya ce kaza na wane ne an riga an yanke hukunci sai a ce gidan nasa ne ko a ce fegin nasa ne ko gonar tasa ce shikenan yazo shi ya ce hankalin sa kwance ya gashi har da takarda daga kotu kotu ta mallaka masa wallahi tallahi bata mallaka masa ba a duniya ne ta mallaka masa amma haƙiƙani in ba mallakar sa bace dan kotu ta mallaka masa a kiyama sai ayi rabiwin dinta to kaga wannan duk za a fahimta anan da Allah ya gaya wa manzon sa yace fa in shahidu idan har da mushrikan za su kawo mai ba su shaida cewa ai Allah ne ya haramta abinda suka haramta kuma ba gaskiya bane ko da shaidu sun zo sun ba da shaida fala tashhad ma'ahum to kai kada kai shaida tare da su saboda ƙarya ce duk inda ƙarya take kar ka zama tare da ita ko da ku an ranja yadda ita wala tattabi ahwa alladhina kadzabu bi ayatina Allah yace kada ka bi soyayyen rayuka na waɗannan da suka ƙaryata game da ayoyinmu kamar yadda Allah ya kashe di har ilau a cikin suratul ma'ida wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka min alhaq kada ka bi soyayyen rayuwarsu kabar abin da yazo maka daga gaskiya to nan ma Allah yace wala tattabi ahwa'ahum ahwa alladhina kadzabu bi ayatina kada ka bi saran waɗanda suka ƙaryata game da ayoyinmu walladhina la yu'minuna bil akhirah kuma waɗannan da ba sa yin imani da lahira wa hum bi rabbihim ya'dilun alhali kuma su game da ubangijinsu suna daidaita shi da wani abun halitta ma'ana suna yin shirka da Allah subhanahu wa ta'ala na gane kamata mu tsaya ko to saboda lokaci za mu tsaya nan wajen abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada
amin
wanda kuma muka faɗa na kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana
amin
subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik mun tsaya kan gaba kana bayna ma'asiyatika wa min da'atika ma تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اهدنا سبيل الرشاد وجعلنا من عتقاء رمضان واغفر لآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.